الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يوم ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم تساكي سادواء ومن درسي نشره من للتافي بسنة حسن المسلم واندوان نشين درسهم na tara kuma za mu tashi akan du'a ruku addu'a da ake yi yayin da aka ruku ko tasbihin da ake yi yayin da aka ruku ya kawo mana nau'uka guda uku ko guda hudu kuma guda biyar ya kawo mana nau'uka guda biyar na tasbihai da ake yi yayin da aka ruku na farko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yace 3 marrat subhana rabbiyal azim sau uku wannan hadisi ashabu sunan sun suka rawaito shi nasa'i abu daud wa nasa'i wa tirmidhi wa ibn majah wa ahmad sun suka rawaito hadisin kuma hadisin hadisin Huzaifa ibn al-Yaman shine ya rawaito hadisin daga Manzo sallallahu alaihi wa sallam Abu Dawud ya fitar da shi cikin sunan ta hanyar Shu'ba ibn al-Hajjaj yake cewa ya fada wa Sulaiman ibn Mihran al-A'mash Abu Muhammad yace ya ce da shi yana yin addu'a a cikin sallarsa duk sanda ya zo akan wata aya da take ba da tsoro to sai ya tsaya roki Allah ta'ala ya tsare shi daga wannan azaba yace to a wannan lokacin sai Sulaiman sai ya gaya masa hadisi daga Sa'd ibn Ubaida shi kuma daga Mustawrij ibn Shaddad shi kuma daga Sila ibn Zufar shi kuma daga Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la yayi sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je yana fada a ruku'unsa yana cewa subhana rabbiyal azim a sujjadarsa kuma yace subhana rabbiyal a'la yake cewa fa ma marra bi ayatin rahmatin illa waqafa indaha wa sa'al wa ma marra bi ayati azabin illa waqafa indaha wa ta'awwaz yace ba san da zai wuce ta kan wata aya da take tattare da rahama sai ya tsaya ya nemi wato ya tsaya ya roƙi Allah wannan rahama duk sanda kuma zai wuce ta kan wata aya ta azaba sai ya tsaya ya roƙi Allah ya tsare shi daga wannan azaba wannan shine hadisin Huzaifa yana cikin sunan na Ibn Majah a sunan na Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wannan hadisi za mu ga ya kawo wannan siga ta subhana rabbiyal azim cewa ita ake faɗa lokacin da aka ruku subhana rabbiyal azim za mu ga babu wa bihamdihi saboda ruwayar da ta zo da wa bihamdihi a duk za ga ruwayoyi ne da ba su inganta ba wacce ta zo da ƙarin wa bihamdihi Abu Dawud da ya kawo ta da wannan ƙarin yake cewa وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة شو أنك كلام من أسرار الزمن بإنجاز ما وكما سورا رواية ويدك لسوك زودة وأنم زيادة تور بحمده أتكين سنة الدار قد نيرا فسام رواية ويدن دسكي to akwai magana kan su sauraka abinda da ya inganta a hadisai shine subhana rabbiyal azim hakanan a wajen sujada shi ma duk magana da yake qalu wa bihamdihi lafazin bai tabbata ba a cikin wani riwaya wacce ke sahihiya akwai riwayoyi da suka zo amma waɗanda ba su inganta ba subhana rabbiyal azim ma'anarsa ina tsarkake ubangiji ubangijina wato ina tsarkake ubangijina mafi girma ko ubangijina mai girma daga dukkan wani aibi daga dukkan wata nakasa wannan shine ma'anar subhana rabbiyal azim subhana al-usabbihu subhana rabbiyal azim ina tsarkake ubangijina uqaddisuhu wa unzibuhu wa kulli naqais ina tsarkake shi daga dukkan wani abin da yake tawaya ne ya ce salata marrat saboda wannan karin ya zo a wasu ruwayoyi karin salata marrat ya zo a wasu ruwayoyi wanda suke nuna sau uku malamai sun yi ta maganganu game da adadin da mutum zai fada sau uku zai fada ko zai fada saboda sau uku ko zai yi kasa da sau uku a gurin imam malik yana ga ba laifi mutum ya yi tasbihi amma ba ya da wani haddi laysa lahu hadd wato ba wani haddi ba wata iyaka ko ya yi sau daya ko sau biyu ko sau uku ko sau biyar ko ya ma zai iya yi ba tare da ya iyakance abin ba wasu kuma suna cewa in ya yi ƙasa da uku to bai isa ba wato ya kawo ya samu matsala in har ya kasa uku kamar a gurin Al-Hasan al-Basri da Ibrahim al-Nakhai su suna ganin bai halatta mutum ya yi ƙasa da uku ba wasu ma suna ganin tasbihin wajibi ne ta yadda idan ma bai yi ba to zai yi sujjadar sahwi idan ya kasa yin ƙasa da uku ko bai yi gaba ɗaya ba wasu kuma suna ganin ukun shine wato adadi na kamala wato in ya yi ukun to ya fi amma dan ya yi ɗaya kawai bai uku ba ma sallar shi ta yi ba matsala ba kuma maganar sahwi amma dai ya zo da uku wannan ya fi a ce bai kai uku ba amma da zai yi ɗaya ma to ya isa sallarsa bata samu matsala ba babu kuma maganar ba sujjada sahwi ko wannan magana ita fi inganci uku ya zo a ruwayoyi da yawa da cewa wasu ruwayoyi akwai magana a kan ingancinsu amma dai akwai waɗanda sun tabbata da uku Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin aslu sifati salatin nabi ya kawo ruwayoyi duka da waɗanda suka inganta ma da waɗanda ba su inganta ba yana bayanin kowace ɗaya daga ciki salatan din ya tabbata sabanin yadda shi Ibn al-Qayyim a cikin zari ma'aj ya nuna cewa uku bai tabbata ba ƙayyadewa da uku bai tabbata ba Albani ya kawo masa ruwayoyi waɗanda suke nuna cewa uku sun zo a wasu ruwayoyi da suka inganta to illa iyaka dai uku ba wai yana nuna wajibi ba ne kamar da wasu malamai suka tafi jumhur dama sun tafi akan cewa ɗaya ma ta isa amma sigar kamala shine ya zama uku din ƙari biskan uku din ba laifi da mutum ya ƙara sama da haka domin an rawaito wasu daga cikin salaf wasu wani ya yi goma wani ya yi bakwai wani ya yi biyar wani kowanne aka rawaito adadin da yake kuma za mu ga a cikin wasu hadisai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya yi ruku'u yakan daɗe musamman a sallolinsa na qiyamul layl yakan daɗe qadara qiyamihi gwargwadon ko nahwar min qiyamihi yakan tsawaita ruku'u gwargwadon tsayuwar da yi to kaga in dai har zai yi ruku'u gwargwadon tsayuwar zai yi ruku'u ya daɗe gwargwadon tsayuwar da yayi daɗewar da ya tsaye to kaga ashe ko dai ya yi ta maimaita irin waɗannan kalmomi ko kuma ya yi ta haɗa nau'ukan daban-daban shi nawawi yana cewa ya halatta a haɗa nau'ukan daban-daban wato a lokaci guda ayi wannan wanda wasu kuma suke cewa a'a annabi ya yi kowanne a mahallinsa ne to kaga in ana cewa annabi ya tsawaita ruku'unsa gwargwadon tsayuwar da ya yi tsawon tsayuwar da ya yi to kuma a dauki maganar Nawawi ko kuma a yadda cewa ana maimaitawa, to za ku ga wasu hadisan sun zo da maimaitawa, wasu hadisan sun zo da kuma ambaton wasu nau'uka daban-daban musamman da maimaitawar, wannan ta fi zuwa a cikin hadisai wanda zai nuna maka cewa maimaitawa din babu laifi a cikinta, kuma yana nuna kamalar shi wannan ruku'u din, yana nuna kamalar ruku'u din idan an yi adadi mai yawa a ciki, shi yasa za mu ga wasu daga cikin mazabata suka yi tasbihi adadi mai yawa a lokacin da suka yi ruku'u. Wasu na cewa liman idan ya yi yana da kyau wato ya yi adadin kai ya kasa biyar, saboda na bayansa su samu su kuma su yi uku, idan ya yi kasa da haka to watakila su ba samu ukun ba su kuma, don lokacin da za su yi ukun su kuma yana kwarin da goma, to suka ce shi ya yi biyar don wanda za su ke binsa a baya su kuma su samu aƙalla uku. Wasu kuma suke ce a'a liman kai ya ƙara sama da uku, in kuma har zai ƙara sama da uku to ya nemi shawarar mamansa. To kaga ana sai idan mamun daman can wasu mamuni daga busa da nu wanda yake sallah da su, tunda in har mamuni wanda suke zuwa yau wannan su zo gobe wasu sababbi su zo jibo su zo, to kenan kullum cikin shawara yake. To kaga wannan ba magana ba ce da za a warware ta, don kace za ka yi aiki da ita to aikin da ita zai wahala, yau mamunka da gobe wasu kuma mamun ba kai kanka ma ba ka san su ba, masallatan da suke cika kaga aikace sai an shawara da mamun wajen liman in kara subhanar rabbiyal azim ta fi uku ko ka in kara, sannan su an abin da in an yi yawa kuma in an rabu kuma wasu ce ka kara wasu ce ka kara ƙura'a za a yi. Kaga duk dai a mai da abin kawai zuwa ga shi liman ya kwatanta yadda ba zai tsawaita wa mamunsa ba, yadda ba zai gajiyar da mamunsa ba, ya yi dai abin da yake daidai wa daidai. Wanda ita ce ruwayar Huzaifa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sai kuma nau'i na biyu shi ne wanda ya zo a hadisin Aisha, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Wannan hadisin Aisha yana cikin sahih Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah da surwaito wannan hadisi na Muslim na hadisin Aisha radiyallahu anha. Ita kuma tana cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li, tace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan fadar wannan a sujjadarsa, yana yawan fadar wannan a ruku'insa da sujjadarsa. Arwa a wata riwaya ta Muslim wata rawaito ta hanyar al-A'mash daga Muslim Abu Duha daga Masruq da shi ne isnadin hadisin Abu Duha an Masruq, yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik, kana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sautari kafin wato ta ji shi sau, yana yawan fada kafin ya rasu yana yawan fadar wannan addu'a, yana subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Take cewa sai na cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya rasulullah ma hadhihi alkalimat allati ahdathtaha allati araka ahdathtaha taquluha, tace da shi waɗannan kalmomi ne naga ka fara kwanan nan kana faɗar su, wato kamar da can ban ji kana faɗar su amma farar da ji kana faɗar su, me waɗannan irin kalmomi ne, sai yake cewa ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aytuha qultuha, an samu wata alama ce a cikin al'ummata idan naga wannan alamar to in muka faɗar waɗannan kalmomi, shine sai karanta mata إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول إتتي ألامر بأك ساعة مقشن الأمات التي إذا جاء نصر الله والفتح إذا النفو إتزو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كذبت أن يسنى تشغاء الدين ألا قنجا قنجا فسبح بحمد ربك توقي تسبيه تعالى بودي أبنجتك فسبح بحمد ربك واستغفره كقمني مقافة الساعة إنه كان توابا للشيء ميوان في التوباني سؤال الله يسامه وانا ألاما إذا أنا قلت إني مغافرة إني متوبة وشيني ينزد شيء متعني سنة تشغى الدين قال له قنجي أقنجي 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 كمين دي فاروقا الشكرة تتنبى هجرة من قال الله صلى الله عليه وسلم الشكرة تأكي كرة تعامل وفود الشكرة تشيدا كبير الله رباوة لكوئنا gari gari suka rakayin wato kungiya kungiya suna zuwa Madina suna bayyana musuluncin su suna mubaya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan wannan shekarar ita ce Allah ta'ala yake ishara zuwa gare ta shekara ta tara kaga shekara mai zuwa Allah ta'ala ya karbi Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda wannan lokacin nasarar Allah ta zo fatahi ya zo an yi fatho Makka tun a shekara ta 8 sannan kuma shekara ta tara sauran kabilu su rika shigowa addinin Allah kungiya kungiya to Allah ce idan ka ga haka to kamar ana yi masa ishara cewa aikin da aka dora maka ya ka gama abinda aka turo ka da shi na sako ka isar mutane kuma sun karbi sakonka saboda haka yanzu Allah ta'ala zai karbi ranka lokaci yayi to saboda haka kai ta neman gafara kai ta tuba a wajensa to daga wannan lokacin ne Aisha sai ta kula cewa duk sanda yake sallah yana yawan fadar wannan a cikin ruku'unsa da sujudarsa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijinmu wa bihamdika tare da gode maka allahumma ighfir li ya Allah ka gafarta mu to Imam Bukhari a cikin ingantaccen littafinsa sai yayi wa abin babi sai yake cewa babu du'a fil ruku babu du'a fil ruku wato babin addu'a a cikin ruku addu'a a cikin ruku me yasa ya ambaci addu'a a cikin ruku duk da cewa hadisin ba addu'a kawai ya kunsa ba hadisin akwai tasbihi a ciki dan cewa subhanakallahumma rabbana akwai tasbihi a ciki amma kuma sai ya fada addu'a ita ce allahumma ighfir li malamai suka ce abinda yasa ya fadi Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ce abinda yasa ya ambaci addu'a yace babu du'a fil ruku saboda kamar yana raddi ne ga waɗanda suke ganin makaruhi ne a addu'a a cikin ruku kamar Imam Malik yana ganin makaruhi ne a yi addu'a a cikin ruku to kuma gashi anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a cikin ruku don yace Allahumma ighfir li wannan addu'a ce ya Allah ka gafarta mu to dan ya ishara zuwa ga waccan magana cewa ba haka take ba akwai hadisin da yake nuna addu'a a cikin ruku ba makaruhi bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to shi yasa sai ya fito da maganar addu'a a cikin bani bai fito da maganar tasbihi ba wanda dama shi wannan ba sabani a kansa waɗanda suke ganin makaruhi ne a yi addu'a a cikin ruku'u suna hujja da hadisin Muslim hadisin da yake cikin Sahih Muslim hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa'amma ruku'u fa'adhibu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminu an yustajaba lakum Annabi yace an hana duk karatun Al-Qur'ani a cikin ruku'u a wata riwaya a cikin ruku'u na da sujjadata sai yace fa amma ruku amma ruku'u fa azimu fihi ar-rabb ku girmama ubangiji a cikin sa wa amma sujud ita kuma sujjada fa ijtahidu fi ad-du'a ku nace ku yi ta kokari wajen addu'a faqaminu an yustajaba lakum ya dace a an samu ku addu'a to sai waɗanda suke ganin ba za a yi addu'a a cikin ruku suka ce to gashi ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambance tsakanin ruku da sujjada yace ruku a girmama ubangiji kare kenan ba addu'a za a yi ba, tasbihi za a yi, shi ne girmama Ubangiji. Sannan ita kuma sujjada sai annabi ya ce fajtahidu fi du'a, ka ga nuna kenan a sujjada ake addu'a. Wannan shi ne hujjar waɗanda suke cewa ba a yin addu'a a ruku. To malamai, wasu malamai da suke musu martani, suke musu raddi, suna cewa wannan ba hujja ba ce, domin ai ba za ka ce ba za a yi girmama Ubangiji a cikin sujjada ba, duk da cewa akai faqamun an yustajaba lakum fajtahidu fi du'a, kuna ce wajen addu'a. A gaba a faɗi girmama Ubangiji ba, amma kuma girmama Ubangijin ba laifi ba ne. To haka nan wancan ma da ba a faɗa ba laifi ba ne. Saboda haka Imam al-Bukhari ya kawo wannan maganar ta addu'a don a nuna maka cewa ana yin addu'a din a cikin wato ruku'i. Ko wanda shi ba ɗaya daga cikin irin abubuwan da aka ce a faɗa a cikin ruku'i. Sannan na uku shi ne subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh. Subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh. Wannan ya zo a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, wacce wanda aka rawaito shi ta hanyar Mubarrif ibn Abdullah ibn Shakir, yake cewa ya ji Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin sallarsa, a cikin ruku'unsa da sujjadarsa, yakan ce subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh. In ya yi ruku'u yakan faɗi wannan, ko in ya yi sujjada yakan faɗi wannan, subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh. Subuhun ma'anarsa wanda ake tsarkakewa daga dukkan aibi, daga dukkan nakasa. Quddusun wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya, dukkan aibi. Sauran kalmomi ne waɗanda suke ishara zuwa ga tsarkake Ubangiji Ta'ala daga dukkan wata tawaya, a sifofinsa da ayyukansa, sifofinsa da ayyukansa da sunayensa. Babu tawaya, babu nakasa, duk abin da yake ya siffanta da shi, to za ka samu kamala ce. Rabbul mala'ikati, Ubangijin mala'iku, wa ruhi, kuma Ubangijin Jibril alayhi salam. Jibril shine ake kira ruh. Tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha, mala'iku suna sauka a ciki da ruh, shine Jibril. Wa innahu tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Da Allah yake magana al-Qur'ani, ce wa innahu tanzilu rabbil alamin, shi al-Qur'ani saukarwa ce ta Ubangijin halittu. Sai yace nazala bihi ruhul amin, ruhi mai aminci ne ya saukar maka da shi, shine Jibril alayhi salam. Shi yake wa laqabi da ruhul qudus, yake cewa subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh. Aka jingina Ubangiji zuwa ga mala'iku, sannan kuma aka ambaci mala'iku, duk da cewa shi Jibril shi ma mala'ika yana cikin mala'iku, to amma kuma aka ware shi da ambato saboda a nuna matsayinsa, aka ware shi da ambato domin a nuna matsayinsa da darajarsa. Wannan shi ne ake kira aful khas ala al'am, aful khas ala al'am, wato a jingina al-khas, wato a jingina a ambaci al-khas bayan an ambaci al-am. Sai addu'a ta hudu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalla bihi qalbi. Wa ita ce addu'a ta hudu. Sahabin da ya rawaito wannan hadisi ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, shi ya rawaito wannan hadisi, kuma wannan hadisi ya gabata a baya, yana cikin sahih Muslim, wanda yake fadar abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fada a addu'ar dare, abinda yake fada a cikin addu'a ta sallar dare. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i وبصري وبخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada yakan ce allahumma laka raka'tu ya ubangiji gare ka kai kadai na yi ruku'u wa bika amantu kuma gare ka kadai da kai kadai na imani wa laka aslamtu kuma gare ka na miƙa wuya khasha'a laka sam'i fuskata ko jina ya miƙa wuya gare ka wa basari da ganina wa mukhi da bargona wa azmi da kashina wa asabi da jijiyata wa mastaqallat bihi qadami da abinda diga digaina suka wato tsayu da shi wato gangar jiki na kenan. wannan hadisi kamar da muka faɗa Imam Muslim ya fitar da shi hadisin Ali amma a cikin ruwa Muslim da kuma ruwayar Nasa'i da Tirmidhi da Abu Dawud Ibn Majah bai ruwaito shi ba. a cikin ruwayar su babu wa mastaqallat bihi qadami, wannan karin kamar da kuka ya samu kushi a cikin bracket, wannan karin babu shi a cikin Muslim, babu shi a cikin sunan الثلاثة عند ابن ماجه بكتاب حديث ما أما أقويش أشكين صحيح ابن خزيمة لكم صحيح مشبا سنزود وانا زيادة ومستقلت به قدمي دا بندا دقا دقينا سكا ثيود الشي واتو يرى نفل قجي كنسا قبادا واندا سكي دو كده واندا كفا بوزا كي دو كده سود الشي. yace allahumma laka raka'tu ya ubangiji gare ka kadai na ruku'u, wato gare ka kadai na ruku'u ba ga wani ba, shine ma'anar a kaddamar da jar majrur ce laka raka'tu, wanda wannan a larabci yana nuna al-hasr kuma an taƙaita ruku'un ga Allah shi kadai. laka raka'tu gare ka kawai na ruku'u. wa bika amantu kuma da kai na yi imani, wa laka aslamtu kuma gare ka na miƙa wuya, khasha'a laka sam'i al-khushu' yana nufin al-khudu' al-inqiyad miƙa wuya jawuwa sadaukar da kai saduda ga Allah, wato jina gaba ɗaya gare ka ya saduda, ma'ana kai kadai zan yi wa da'a ta koli ta yadda babu wata da'a da take sama da taka, sai zan ji abinda duk ka faɗa in yi aiki da shi, duk abinda ka ce a yi in yi, abinda ka ce a bari in bari. khasha'a laka sam'i wa basari da ganina, wato da jina da ganina duk sun miƙa wuya gare ka. an ambaci ji da gani saboda yawancin ayyuka da su ake su wato suke su ne a yawan aikin dan adam ko gaɓoɓin dan adam su suka fi aiki da ji da gani, babu wata gaba da ta kai su aiki da ci da gani, sai yasa aka ambace su. kuma sannan buƙatuwar ɗan adam zuwa ga Yesu ta fi buƙatuwarsa zuwa ga kowace irin gaba, ji da gani suna cikin gaɓoɓi waɗanda ɗan adam yake matuƙar buƙatuwa zuwa gare su, kuma galibi sun fi samun matsala da ji da gani, matsaloli sun fi bijiro musu sama da kowane wani abu. saboda haka idan suka miƙa wuya ga Allah ta'ala da matsayin da suke da shi a jikin gangan jikin mutum, ya nuna wasu wasi zai yi karanci tare da shi. sannan ya ce wa mukhi wa azmi da kashida da bargona da kashina wa asabi da jijiyoyina, wato su ma nan an ambace su, an kebance su da ambato banda sauran sassan jiki domin a nuna wato miƙa wuya ce ta musamman, saboda waɗannan abubuwa su ne kusan abinda ke riƙe da ɗan adam gaba ɗaya, wato margo kashi a kashi jijiya, idan an cewa waɗannan abubuwa na baɗi ne da suka sallama wa Ubangiji suka miƙa wuya gare shi, ya nuna kenan dukkan sauran jiki ma ya miƙa wuya ga Allah, domin waɗannan su ne idan suka miƙa wuya ga Allah to sauran jiki gangan jiki ma duk gaba ɗaya suna musu biyayya ne. to sai addu'a abinan tasbihi na nabiyar sai nabiyar wanda shine subhana rabbi subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azam subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azam sahabin da yayi wato wannan hadisi shine ai hadisi ne wanda yake ya tabbata hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i da Musnad Imam Ahmad hadisi ne hasan yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sujjadarsa yana cewa subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama sarki ya tabbata ga Allah ma'abucin kasaita al jabaruti ma'abucin kasaita wal malakuti ma'abucin cikakken mulki wal kibriyai ma'abucin nuna isa wal azama da girma saboda ubangiji ta'ala ya sifantu da siffar aljabar aljabarut shine alqahr wa huwa alqahiru fawqa ibadihi yafi karfin kowa yafi wato yakan yi galaba akan kowa shine ma'anar aljabarut wal malakut wato malakut daga almulk ne wannan wawun da ta'un din da aka yi take karawa almalakut ala wazni fa'alut duk abin da yake ala wazni fa'alut yana nan mubalaga da wawun din da ta'un din dukkan su ana kara su da lil mubalaga wato a nuna maka isa matuka ga wannan sifa din wani ji ya isa matuka wajen jabarutin sa ya isa matuka wajen malakut din sa mulkin sa ya isa matuka wajen abin nan kibriya din sa saboda ubangiji ta'ala zil jabaruti ma'abucin abinan kasaita wal malakuti da mulki wal kibriyai da nuna isa wal azamati da girma ubangiji ya sifantu da waɗannan sifofi kuma babu wani mahaluki da ya sifanta da irin wannan sifa ala wajhil kamal illallah shi kadai ne ya sifanta da waɗannan sifofi ala wajhil kamal a bisa fuska ta kamala tayu wani a ce da shi yana da jabbar ne a ce da shi wani jabbiri ne ko a ce da shi wanda mai sarauta ne ko wani mai girma ne mai nuna isa ne amma ba bisa sifa ta kamala ba ba bisa sifa ta cika ba ubangiji ta ala shi yake da waɗannan sifofi sifatin kamala shi yasa mutumin da yake da girman kai haka ce ya riga a ri wato sifa ta ubangiji ubangiji shi zai nuna isa shi zai nuna yafi kowa amma wani ya riga nuna da mutane shi yafi kowa babu shakka wani sifa ya dauki sifa ce ta ubangiji gudan ubangiji ne ya fa kansa sauraka ya dawo kansa waɗannan kalmomi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa su a cikin addu'a ta tarko da mu ga tasbihi ne girmama ubangiji saboda kalmar da abinda ya amfani da shi ta du'a ruku wannan kawai ya dole a cikin hadisin Aisha kamar da kuka gani rabbi ghfirli sauran duka tasbihi ne da girmama ubangiji akwai bambanci tsakanin du'a da tasbihi addu'a shine ka roki wani abu Allah ya maka wani kamar rabbi ghfirli tasbihi kuma ka yabo da girmama ubangiji wannan shine ake kira tasbihi saboda haka in ya ce du'a ruku abin za ka ɗauka duk addu'o'i kuma za ku cewa addu'a a ciki kawai ya zo da hadisin Aisha kawai sauran duka tasbihi ne da sana'a da tamjidi da tahmidi da girmama ubangiji ta'ala wanda wannan shine haka ake yawan yi ma aka fi ma a cikin ruku sama da addu'a shi yasa wasu malamai suka ce ba a hana addu'a a ruku ba amma an fi son a yi ta'zimin ubangiji shi yasa hadisin a ibnu abbas ya ce fa amma ruku fa azimu fihi rabb ku girmama ubangiji do an ambaci wannan ba wajen ba addu'ar ba amma an fi son wannan din shi yasa aka ware shi da abin nan kamar yadda ita kuma addu'a ita kuma sujjada din ba wai ba a san ayi addu'ar a ciki ba amma sai aka ce ba a san a girmama ubangiji a ciki ba amma sai aka yi maganar addu'a saboda a wannan lokacin akwai wata dama da bawa yake da ita ne ya ta yi addu'a a karba masa sai aka yi kwadaitar akan yawaita addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu rabbi rabbi ma aqrabu ma yakunu al'abd min rabbihi wa huwa sajid fa aksiru fihi min addu'a lokacin da bawa yake kusa da ubangijinsa yana sujjada da wannan ku yawaita addu'a a ciki don haka kowanne sai aka ambaci abinda aka fi so a yi abinda aka fi kwadaitarwa a ruku'u ba a hana ayi addu'a ba amma an fi kwadaitar da kai tsaye kai tasbihi kai tahmidi kai girmama ubangiji a cikin sa a sujjada ba wai an hana yin tasbihi ba ko girmama ubangiji amma sai aka kwadaitar da kai akan kai addu'a saboda ita addu'a din a wannan lokaci ana ansata saboda wannan shi ne da kalmar du'a ruku za ta sa wani su ci da abin da za a ambata a nan addu'a ce to galibi yakan yi amfani da kalmar du'a 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 amma ba wai komai ya faɗa addu'a ba ne daga galibi tasbihi tasbihi ne ba wai addu'a ba ko sana ne da tamjidi amma kalmar addu'a din yana amfani da ita haka watakila a ragar cewa kotarwa ɗaya ko biyu da ta zo da maganar addu'a din amma sauran lafizan da za a ga tasbihi ne bai ba ubangiji a nan za mu dakata idan muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a duk muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.